Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 19:31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci. Baba yakun makiri ne tare da sahabu Imam Aliyu. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewar babban jam'iyyar adawa a jihar Kebbi Najeriya ta PDP ta ce za ta kalubalanci hukumar zabe da ma jam'iyyar APC mai mulki a kotu bisa yunkurin hana ta shiga takarar kananan hukumomi a jihar. Muna kuma dauki da shirin da rashin tayi wanda Salu Garba zai gabatar. Akwai kuma wasu sakonni da kuka aika mana, sannan muna da nasihar watan Ramadana, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Da akwai alamun sabuwar jam'iyyar shugaban kasar Faransa mai ra'ayin tsaka-tsaki Emmanuel Macron za ta samu gagarumin rinjaye a zaben wakilan majalisa da aka ji a Lahadi. Inda sakamakon zaben na farko da aka samu ya nuna jam'iyyar ta samu fiye da kashi 32 cikin 100 na kuri'u da aka kada. Wannan zai sa jam'iyyar La Republique ta samu gagarumin rinjaye a majalisar dokokin kasar, inda za ta samu kujeru daga 400 zuwa 440 a majalisar kasar mai wakilai kujeru ko kuma wakilai duka da kujeru 557. Sakamakon zaben ya nuna irin goyon bayan da ake baiwa shugaban kasar Macron. Ta wannan bangaren kuma mazauna yankin Puerto Rico da ke karkashin kulawar Amurka jiya Lahadi suka kare kuri'ar neman zaman jihar Amurka ta 51. Wannan shine karo na biyar da mazauna tsibirin suke jefa kuri'ar raba gardama wacce ba ta da tasiri. A shekara ta 2012 ne mazauna yankin suka yi zaɓin zama jiha, amma majalisar dokokin Amurka da take da haƙƙin amincewa da batun bata tunkari lamarin ba ma san.
Attorney General kuma ministan shari'a na Amurka Jeff Sessions ya gaya wa majalisar dokokin Amurka cikin wata wasiƙa da rubuta mata a ranar Asabar cewa a shirye yake ya bayyana gaban kwamitin kula da harkokin leƙen asiri wanda ke binciken katsalanda ko kuma kutsen da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa da aka yi a nan Amurka a bara. Ana sa ran Sessions zai amsa tambayoyi akan batutuwa da suka taso game da shi a makon da ya gabata a lokacin da tsohon daraktan hukumar FBI James Comey ya bayyana a gaban kwamitin a cikin watan Janairu, lokacin da ya bayyana domin tantance shi zama ministan shari'a. Da yake amsa tambayar da Senator Al Franken dan Democrat mai wakiltar jihar Minnesota ya yi masa, Sessions ya ce bai gana da wani jami'in kasar Rasha a lokacin yakin neman zabe a nan Amurka ba.
Yan kasar Ukraine sun yi bikin murnar ganin ranar farko jiya Lahadi, ranar da jan kasar za su fara balaguro zuwa sauran kasashen Turai ba tare da visa ba. Al'amari da shugaban kasar Petro Poroshenko ya kira matakin karshe na ficewar mu daga daular Rasha. Shirin zuwa Turai babu visa ya fara aiki. Allah ya daukaka Turai, Allah ya daukaka Ukraine, kamar yadda ya rubuta a shafinsa na shugaban kasa a dandalin Twitter da safiyar jiya Lahadi. Shirin zai baiwa dukkan jan kasar waɗanda suke da fasfo dauke da cikakkun bayanansu su shiga dukkan kasashe da ke kungiyar tarayyar Turai, in banda England da Ireland, na tsawon kwanaki 90 cikin kowane wata shida a ziyarar yawon bude ido ne ko kuma na sada zumunci ga dangi da abokan arziki.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Iran ta aike da jiragen sama masu dakon kaya akalla guda hudu shaƙi da kayan abinci zuwa ƙasar Qatar, bayan da manyan ƙasashe da suke sayar mata abinci suka tsinke hudan jakadanci da ita. Haka ita ma Turkiya ta ce za ta ba da gudunmuwar abinci ga Qatar a yayin da suke fargaban ƙasar za ta iya fuskantar ƙarancin abinci, bayan da Saudiya ta rufe kan iyakarta da ƙasar Qatar. Iyakar kasar guda ɗaya a doron ƙasa wacce take amfani da shi wajen siyo galibin kayayyakin abinci da take bukata. A makon jiya ne kasashen Saudiya da hadadiyar daular kasashen Larabawa da Bahrain da Masar suka tsinke hurdan jakadanci da Qatar, suna zargin karamar kasan da goyon bayan mayakan sa kai masu ikirarin Islama da kuma Iran. Zargi da Qatar ta ce ba shi da tushi. shugaban Amurka Donald Trump shi ma ya zargi Qatar da kakkausar lafazi.
An gudanar da zanga-zanga tsakanin kungiyoyi da suke adawa da manufofin shari'a da kuma wanda suke zanga-zangar cewa ana nuna musulunci ba musulmai bambanci a ranar Asabar. Yan sanda waɗanda suka kafa shingaye sun raba tsakanin kungiyoyin biyu. Haka nan an gudanar da irin waɗannan zanga-zanga a birane fiye da 20 a duk fadin Amurka da suka hada da Harrisburg a jihar Pennsylvania da Chicago a jihar Illinois da Austin a jihar Texas da kuma San Bernardino a jihar California, inda a shekara ta 2015 wani mutum da matarsa waɗanda suka amsa kiran kungiyar ISIS suka kashe mutane 14 da jikkata wasu 22 a wani harin kan mai uwa da wabi da suka kai a wannan birni.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zan faro rahotannin namu ne daga jihar Kebbi Najeriya, inda babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar take cewar za ta kalubalanci hukumar zabe a jihar, sannan kuma da jam'iyyar mai mulki ta APC a kotu bisa zargin cewar hukumar zaben tana kokarin hana PDP shiga takarar majalisun kananan hukumomi a jihar. Ga wakilinmu Murtala Faruk Sanyina da ƙarin bayani.
Hukumar zaben jihar ta Kebbi ta fitar da sunayen 'yan takarar zaben majalisun kananan hukumomi daga jam'iyyu kusan 26, to amma ba na babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Hakan ya sa jam'iyyar ta PDP zargin hada bakin hukumar zaben da jam'iyyar APC mai mulki domin hana su shiga zaben. Umar Na'amore shi ne dan takarar shugabancin karamar hukumar mulki ta Argungu a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta PDP.
An ce mu kai takardunmu na list kenan na 'yan takara, mun kai ranar 27 lokacin da ita shugaban hukumar zaben ya kira shugaban jam'iyya ya gaya mai cewa an ƙara sati guda ga lokacin da sun kasa na karɓar list na 'yan takarar da za a yi zaɓe da su. Bayan mun kai an karɓa, daga baya hukumar zaɓe ta kira shugabanninmu cewa su zo su anshi list mun wuce lokacin da anka ce a karɓi takardunmu. Wanda anka ce an ƙara mu sati guda ya kai kami wannan lokaci aka cewa ya wuce.
To sai dai hukumar zaɓen jihar ta Kebbi ta musanta zarge-zargen a ta bakin shugabanta Aliyu Muhammad Mera.
Ka san al'amuran mutane, ko bukawa kanka adalci ba sai ka kokari ka azama wani. Abinda anka basuwa da cewa za a yi closing on 26, to ka baka kawo ba sai biyu ga wata na wani wata da ya shigo ka kawo, to wa abe ya adalci ba.
Suna cewa kamar hukumar zaɓe ta kira shugaban jam'iyyar su ta nuna mishi cewa kamar an yi ƙarin sati guda ga ranar da za a ruhe.
Yanzu shi kaɗai za mu kira mu ce mishi an yi ƙari duk communication ɗin da mun kai da su tare da dukkan fati mun kai kuma a rubuce, ba mu taɓa yi musu abu da baki ba har da sa ranar da za a yi zaɓe tare da su an kai kuma sai da an kai voting, ba mu mun ka kawo mun ka sa ranar ƙararra ba.
Tuni da jam'iyyar APC mai mulkin jihar ta kaddamar da gangamin yakin neman zaɓenta a birnin Kebbi, inda gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu ya yi alkawarin kwatanta adalci ga kowa a zaɓen na ƙananan hukumomi.
Jam'iyyu na adawa suna da yawa, wadda ta yi girma ita ce jam'iyyar PDP, wadda kuma kowa ya sani kullum mutum na karanta ga jarida irin rigimar da ke cikin jam'iyyar PDP. Yana yiwuwa matsalar da suke fuskanta ta shahe su. Amma dai bugu da ƙari, duk shugabannin da muka sani na jiha, na local government, na ward, chairman party duk sun dawo APC saboda ganin farin ciki abinda Janar Buhari ya wa ƙasa da kuma ci gaban da aka samu ja. Don haka ban ma san su wane ne suka rage ba da za a yi jaya.
Ko baya gaba da tutocin takara ga dukkan 'yan takarar jam'iyyar ta APC, taron gangamin ya kuma karbi dubun dubatar 'yan jam'iyyar PDP tare da wasu shugabannin su da suka canza shekara zuwa jam'iyyar ta APC a jihar ta Kebbi. An shata gudanar da zaben na ƙananan hukumomi ne a jihar a ranar 15 ga watan Yuli mai zuwa. Murtala Faruk Sanyina, muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyina. Yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar mai zuwa.
Yara an nanana haba yara manyan gobe cikin yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta dan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so dan yara manyan gobe haba yara Allah nana dan yara manyan gobe dan yara yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so dan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kai ji mai amfani kai ci gaba mai amfani fa sai kin ganshi mai kyau har fa san aiki mai kyau kun gurma idan kun yadda dan yara manyan gobe haba yara Allah nana dan yara Allah nana haba yara manyan gobe ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so ɗan yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah nana ta yara haba yara ta yara manyan gobe to yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kai ɗan yara manyan gobe haba yara Allah nana ta yara manyan gobe haba yara Allah nana ɗan yara manyan gobe
Madalla da fata an shakata da wannan faifai. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma karfe 3 kenan da minti 13 na dare a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe.
Masu sararamu maraba da shirin da rashin tayi. Wanda ni Sallu Garba ke shiryawa kuma nake gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC. To har yanzu muna kan bikin baje koli da aka yi a Jos babban birnin jihar Filato. Yau za ku saurari firar da wakilar murar Amurka dake Jos Zainab Babaji ta yi da Abubakar Narguta Baduku. Yanzu ba tare da bata lokaci ba ga firar da fatan yadda wannan matashin ya rungumi aikin dukanci wasu ma za su bi sawun sa. Zainab Filigareki.
Sunana Abubakar Shaibu Abdullahi Narkuta, ma'aikacin Baduku, ma'aikacin Fata wanda an aike shi a gidan dukawa na garin Narkuta na Ragota Ladawus kenan. Wanda kamar yadda aka faɗi kuka ji sunan harkar da ake a wurin ita ce Fata. Abin da ya shafi Fata wurin gyara ta, a jeme ta, sannan kuma a sarrafa a abubuwan da duk ake bukata a yi da ita. A da can kamar yadda aka sani abin da ya shafi fata shine ayi siddin doki ko ayi walki ko ayi salka wato kamar zabuwa na ruwa kenan da kuma banti da kuma kayan ado na rawa da sauransu irin raca da lage da kuma tsirkiya da dauran abubuwa haka duk irin na da kenan wannan to kuma abin sai yana ci gaba idan har ana iya leather jacket lokacin turawa da musamman da ake zuwa turawa da suke Najeriya su saida ai ana musu leather jacket ana jacket din fata ai musu wando na fata ai skirt na fata fatari muna yi na fata to abin da ana samun ci gaba kuma idan ana yin takalma takalmi kowanne iri ana yi in zan iya tunawa lokacin wani IGs ringim lokacin police din da suke hawa doki a office din su mu muke musu takalma ana irin dogayen takalma nan masu har gwiwa masu karfi inji kamar itace to muke musu ana mun yi da yawa a gurin kuma sai yanzu idan ma masu polo masu wasan polo su ma suna zo ana mun nuna musu nan takalma to a cikin ƙarshen duk wannan ci gaban idan har ana iya sassan jikin mutum yanzu ana yin kafafuwa ana yin hannaye ana yin harkunni gashi kuma wannan kenan kunni muna yi wari dai ko dubbin duk ana yi ko kuma gaba gabar yatsa kin wannan kan yatsa ne ma kawai dan farcen dan nuna ne na hannun hagu ka yanke to shi ba zai hakura ba eh shi mare in iso zoke din ya wari ya tsunsa a gansu goma su duka cika ku eh to shi ne isa akai masa wannan to a da cikin haka to Allah da ikon sa dai da tun farko dai kafafuwa da ake da hannaye kusan kyauta ake ba a karɓo kuɗi in aka ga kawai dan na kafa sai ayi masa to abun sai yana yawa kuma yanzu yayi ba bambanta da wanda ake a duk inda ake a nan Najeriya tunda a nan kasar ana yi guji-guji daban-daban to amma mu namu da bambanci namu bayi da nauyi sakayau yake ya kasa nauyin wanda ake a ko'ina kusan sau goma kuma muna yi daidai kalar jikin mutum tunda fata muke rufewa da shi cikin dai akwai robar da karfe da aluminium pen ya danganci irin mai amfani da shi irin girman jikinsa in mai nauyin sai to ya to ana sa karfuna da sauransu ciki wanda ya dan nauyin sa yana nan bambanta da wanda muka sa aluminium na kamar yara da tsoho da sauransu to haka to har idan ana yin ya wallahi kamar shi hannaye kuma ana yin hannu wuyan hannu ne a yatsu ne a ya tafi hannu ne babu ya guyo hannu ne babu a in ma babu ka fada kwata kwata shi mutum shalma ne an yanke gaba ɗaya ya zama shalma babu ka fada duka kwata kwata to ana iya fabricating ka fada ana yin ka fada kuma sannan sai ai hannun a yanin jikinsa kuma in ya saka isa riga ka baki ga wadai gefen ya tafa ba zaki ganshi ya level square din din da mutum yake daidai square din kallon ka fada da ka fada mutum zaki ganshi tsaba tsaye insha Allah to haka muke ta yi cikin wannan cin gode Allah kuma abun kayan aikin nan duk a Najeriya muke samu ba kayan waje locally material din local material
din fatu kenan
eh fatin da rubar fatin fatu ai Kano ne nan da ana samu abba da sauran to haka asal din ma roba ce kawai kuma roba ana yin ta Allah akwai kun kamfanin roba a nan Kano da suke sol din takara
fatin nan na akuya ne ko na saniya ko dai
ai ba fatin da amma ne da anan ne ana fatin awaki da shanu da raƙuma har fatin kwari irin su mesa kada guza damu da sauran su duk mun amfani da su ana eh
to yanzu kamar shekara nawa kenan ake wannan aiki
eh an fara wannan sana'a wanda kakanmu ne fara shi aikin ai na gado ne an fara shi kamar shekara 82 kenan a 1935 aka fara wannan aikin a nan Jos eh Alhaji Audin yana yi da shi sai ya fadan sa na fari eh Alhaji Shu'aibu wanda shine mahaifinmu ya yi dan sa na fari 1944 a 1944 ya yi dan sa na fari wanda shine mahaifin yanzu eh Alhaji Shu'aibu shi suna tare da babansa da ƴan mataimaka dai suna taimakawa har yewa yanda kusan shine yake lura da ainihin kamfanin kafin girma ainihin kama shi Malam Abdu dan dagwaje ainihin sakar masa kuma cikin ikon Allah kanne sun taru ya hayayyafa bayan shi ina jin yaro su yana da aya wajen 14 ne ko 15 wanda mafi yawan su maza ne duka kuma duk wannan sana'a suke a ciki sai dai don da shi a wannan aikin je yi to wannan gada mu ma ya biyo mu da daman mu da muke karatu ba mu zuwa wata kasa NYSC sai kawai sai to ai ina jin irin yawan mutanen kasa waje muke gani ba ƴan Najeriya ba jajayen fata lokacin ana sun suna da yawa nan a wuni idan misali mutum goma sun shigo shagon to a wuni ina jin mutum bakwai bature ne kuma turawan mu na kasa daban-daban wanda ba masa jin turanci
wasu kan zo su duba
a zo su warai zo su saya tunda ai nan Narkuta Leda ai yana cikin tourism and attraction na jiha tun 70s in mutum ya sauka a Haifan Airport to zai ga guraren bude ido da yawan bude ido to har da ma'aikatar fatan nan ta hannu rufuta kuma har yanzu ana zuwa musamman tsofin sani wadda suke irin zamanin da aka zamanin su girgis salama shugaban gidan rediyon girgis salama to zamanin girgis salama yan uwansa ne sun zo su place in order mutanen German da suke titin mota da mutanen Spain haka suna zuwa kuma abin yana basan wake can kasance ana aikin fatan nan amma kuma mu namu da bambanci kuma mun je da sukun da muke sar daga cire fatan daga jikin dabba har gama jaka ko takalmi ko rigar mu muke abun ma'ana muna da majema amma du gargajiya ne a gargajiyance ake a jeme fatar a gyara ta a rina ta kalar da du ake so kuma a sarrafa aikin da ake so a yi ta a yi jaka ne a takalmi kuma sannan har a ta zo za mu nuna yin kafa yanzu da hannaye to kin ji
to ya zuwa yanzu tunda an dauki shekaru waɗanne nasarori za a ce an cimma a nan
gurin babban nasara dai ita ce a shi mai sauraro ya kamata yi hukunci a abin da zan fara a ce dai kana sakarci alal misali ka shekara 82 kana sakarci amma kuma sakarcin kana yin sa inda mutane suke so ko rike bana ce sakarci ba akwai ai comedian a ce kwanikanci kana dan kwanikanci wasan ba da a ce ka shekara 82 kana yi kuma har a ce da ya gada jika ya gada yan jikoki ma suna yanzu to wannan nasara ce babba wadda adadin ta ba za a kirga ta to bayan nan kuma hakika mun samu gayyata kasashen duniya ma daban-daban mun ji an jiji suya muke nan amma mun nan zamanin mu fara fita bata kuna sai dai dan nan kamar chaji dan dai kusa nan mun jiji to amma nasarorin da aka samu shine an tafi kasashen turai iyayen mu sun je kasashen turai kasashen laraba wannan da sauran su didi din ake da alaka da harkar fata da jimi ta da sarrafa ta sun jiji wannan kenan sai kuma nan kasa gida hakika gwamnatocin da suka wuce ma kafin wannan sun abin nan sun babba da lambobin yabo a shekaru da na tuna ina dai muna dai kanana lokacin mulkin shagari dan yi tunawa an taba shi mafin lambar yabo wadda daga nan ne ma dalilin fitar sa kasashe da yawa yaje zazzaga su Germany Italy da hada Spain ya jeje wannan lokacin wajen kwana 30 yana ya cewa ce ba inda yaje sati guda tun da yake yawa dai wannan ya cewa can kuma bazan in ban manta lokacin baban gidan akwai productivity merit award shi ma lokacin baban gida ya ba wa wannan kamfanin ta hannu shi mafin namu sannan anan kuma gida Filato ko najin lokacin a takumi an ba wa wannan kamfanin bronze medal tagulla kenan ko an ba shi lamba ta tagulla saboda inda yake yi zakara a ainihin harkar abubuwa na fasaha da zaka zauna ka zauna a zauna ka kirkiri abin da zai burge mutanen duniya
kai da kanka
ba ka je makaranta ko ka gane a takarda tsohon tarihin kakanni da a'a Allah ya sako maka ilhamar kai abin to kawai to na abubuwan to mun samu lambobin fulshi na yabo da ainihin albarka musamman a dai zamani na yanzu kenan da yazo inda kamar yadda muke labari hannaye da ainihin kafa da kyauta ake yi to har yanzu akwai wanda zai dawo ya bugo shi ne kawai ya kira yi godiya ne ko kuma ya kira yi godiya on behalf of wannan uwansa a wani guri da yaji an taimaka mu shekara kaza ba tun da kafan nan takalman nan a kafa da hannaye kusan shekara 18 kenan amma a cikin ayaya da ainihin jikoki ni Abubakar ne Allah ya ba bayoyin haka ni kadai nake yin kafan nan da mu sai yara da nake koya yanzu kanne da kuma yan uwa da suke da ra'ayin abu kuma hakika ina da dan challenge din dan uwa da suke kin mai da hankali su koya din yanzu saboda ina da mutakar wahala in na kama kafa sai in kun uku nayi to wani sai ga warai takalun safiya 5 6 10 ya karbi kudin sai menene wannan wahalar banza kawai kuma kama kana fatan Allah ka wani kama wani ba haka bane
A madadin waɗanda kuka ji murayensu da Solomon Abo da Chubahiro Jodine da suka daidaita mana sauti ni Salu Garba ke muku fatan alheri sai kuma mako mai zuwa da ikon Allah za ku sake jin mu da wani sabon shirin
kudi a kashin su ta hanya
to madalla a gaida Salu Garba da jama'ar sa yanzu kuma ga kadan cikin sakonni da kuka aika mana
mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bojanga daga Sokoto Nigeria ke shi mai daga Sarki Juma da Allah BOA ko sannan da sako na ga lafiyar ƴan Nigeria gaba daya ina mika yabo da jinjina ga komandojin soja na Nigeria na sama da kasa da mai da fatattaka ƴan Boko Haram da sun kai na samun nasarar kashe komandan ya ubangiji Allah ka kare lankwashi wadanda azzalumai suka karya suka nadi ce yadda aka nadi ce Aliyu Abdullah su ibn al-Farkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
Assalamu alaikum Safi Hausa na murya Amerika. Mai magana yake shi kurbaban radio matankari a jarki da Najeriya. Murya Amerika ina so in bayyana ra'ayina dangane da fama talar da ke faruwa a jihar mu ta Kebbi. Ina so in bayyana ra'ayina dangane da wannan gwamnati ta shugaban kasa Muhammadu Buhari murkuyin yin adalci karkashin a halin yanzu nan mu ɗan jam'iyyar PDP ana son alhakin ce mu a zalunce mu saboda an ce ba a sai su wa matsayin PDP from to saboda kai jam'iyyar nan ta APC da kurin adici ka duba abubuwan nan da an kai a jihar Kebbi sam ba su dace ba sai adici a cikin wannan al'amari nata. Na kuma sauraron kurushe duk baban rediyo matakari a jihar Kebbi Najeriya DOA Allah ya nago. Assalamu alaikum.
To madalla yanzu kuma sai sakonmu na watan Ramadan daga Sheikh Muhammad Bud Uthman na Kano wanda ke ziyara a nan Amurka.
In ana magana tarbiya musamman gaskiya a ƙasa irin wannan America zaka iske akwai abubuwa dake fuskar hankalin yara da yawa. To kuma wani nan Allah ya zaman shi nan yake harkokin sa nan yake komai da sauransu kuma da fatarsa sauraka ya zai tarbiya ta dore musamman a wannan wata mai albarka wallahi matakan shine ya dage yana kawo ƴaƴa misali masallaci lokacin da ake tafsiri kamar da muke gani ake aurare da yawa a wannan ƙasa sannan waɗanda suka isa azumin a ƙarfafa gwiwar su suke yin azumin sannan su san ido musamman game da abuwa da ke fasgar hankali a wannan wuri irin shiga na banza da ayyuka marasa kyau da kallace-kallacen da ba su da amfani da matsalar da internet take turo wa duniyar musulmi na kalubale iri-iri da kuma ka ɗauki ma ɗanka ka mai da shi gida misali kamar kai da shi na ka kai shi Najeriya ka kai shi Kano ka kai shi Nijar ka kai shi Ghana misali ya je ya ɗanɗano daga tarbiyyar gida in yaso ya dawo nan dai yana da matukar muhimmanci haka dan ko ba komai yaro ya iya yaran sa yana da kyau tare da ana samun da suke koya ma ƴaƴansu yaran anan sannan abu ne muhimmi kuma a sa ido wajen bude makarantun nan a karantar da yara Qur'ani da hadisi da tarihi kuma duk abin da suka je suka yayemo a makarantun kasan nan iyaye ku sa ido ku ce to kaza na da kyau kaza ba daidai bane dole ne ai wannan aiki domin Allah ya ce qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara ku tsara kanku da iyalanku ga barin shiga wuta wanda makamashin ta mutane ne da kuma ainihin duwatsu.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Akwai alamun sabuwar jam'iyyar shugaban kasar Faransa mai ra'ayin tsaka-tsaki Emmanuel Macron za ta samu gagarumin rinjaye a zaben wakilan majalisa da aka yi jiya Lahadi, inda sakamakon zaɓe na farko da aka samu ya nuna jam'iyyar ta samu fiye da kashi 32 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada. Wannan zai sa jam'iyyar Le Republicain ta samu gagarumin rinjaye a majalisar wakilan kasar. Attorney General kuma ministan shari'a na Amurka Jeff Sessions ya ga majalisar dokokin Amurka cikin wasika da ya rubuta mata ranar Asabar cewa a shirye yake bayyana gaban kwamitin kula da harkokin leƙen asiri wadda ke binciken ƙasar London ko kutsen da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa da aka yi a nan Amurka. Ana sa ran Sessions zai amsa tambayoyi kan batutuwa da suka taso game da shi a makon jiya lokacin tsohon daraktan hukumar FBI James Comey ya bayyana a gaban wannan kwamiti. Yan kasar Ukraine sun yi bikin murnar ganin ranar farko jiya Lahadi, ranar da yan kasar za su fara balaguro zuwa sauran kasashen Turai ba tare da visa ba. Al'amari da shugaban kasar Petro Poroshenko ya kira matakin ƙarshe na ficewar mu daga daular Rasha. Shirin zuwa Turai babu visa ya fara aiki. Allah ya ɗaukaka Turai, Allah ya ɗaukaka Ukraine, kamar yadda ya rubuta a shafin sa na shugaban kasa a dandalin Twitter da safiyar jiya Lahadi.
Duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi, sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su zo da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. To yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman wato Sahabu Imam Aliyu, da wanda ya shirya ya bada umarni wato Malam Sidi da injiniyan mu ta wannan safiyar wato Hajiya Zainab kenan. Ba wai ku mai kirki sallama da ku. A huta lafiya.